أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وصحبه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة البركة، أولا البريد من البركة وأولا الشوى أولا الزاوية من البركة، زاوية جاء أتصلها بأينهم كراتون القرآن لإلمي نا الدين المسلم شيء. يقوم سورة دي إن قوات السورة دي ناهي ويتبان دمام دبالة إلى عمال السلام وإن المسلم شيء شيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bayan kuwa ba tare da bata lokaci ba, wannan darasin za mu fara shi ne da nufin ainihin mu samu ittisalus sanad na ainihin darasi da muke gabatarwa a ainihin gida na gida daban-daban a sassanin duniya suke samu. Gaskiya zamani yan uwa, zamani ya canza. Yanayin ainihin neman ilimi a zamanin yau ya canza, amma duk irin yadda abu ya canza dole ba zai yiwu a bar asali ba. Asalin neman ilimi shi ne ka tashi ka je wajen malami ku yi gaba da gaba da shi ya karantar da kai. Wannan shi ne abin da aka sani tun daga ainihin magabatan farko. To amma dama shi ko da yaushe zamani yana canzawa, ana samun ainihin ci gaba a wasu abubuwa. To yau sai Allah ya kamu zamanin da ake gudanar da ilimi ta hanyar ainihin yanar gizo, wanda malami zai karatu ka samu ta hanyar yanar gizo, in ka nutsu ka fahimci karatun ta wannan ɗin. To amma duk da haka hakika wannan hanya ne na neman ilimi, kuma mutum zai iya karatu ta hakan amma ba ɗari bisa ɗari ba, saboda akwai wani albarka da ka fuskanci malami kai karatu a wajen shi. To amma kuma in aka ce ɗari bisa ɗari sai an je an zauna an fuskanci malami an yi karatu, wani makaratun ba zai shigo gaba ɗaya. Wani kuma ko yana so ya yi hakan ba zai yi masa ba, wani tsakanin shi da malami ma ya yi nisan da ba zai iya zuwa ba da sauransu. To shi ne muka ce darasi da muke gabatarwa ‘yan uwa suke samu duk lokacin da muka samu ɗan fursa, ya kamata mu zo mu zauna da ‘yan uwa ɗin a yi karatu na asali na gaba da gaba, don a samu ainihin saduwa, a samu albarka da ainihin neman ilimi na yadda ya ɗauko asali tun asali. Zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai sahabbai sun yi karatu ko da fannin ba mu. Kawai za a zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zauna kawai ka buɗe kunnenka ka kasa duk abin da Annabi ya ce shi ne ilimin. Da haka aka ɗauko ana tafiya har aka zo matsayin da za a iya rubutawa a littafi, har aka zo mu ma lokacin da muka tashi mun samu manyanmu za ka ɗauki farin takarda ne ka je makaranta. Malami na faɗa kana rubutawa kana ainihin cinta, da haka an sauke wannan littafin sai ka ga ka karanta littafin amma ba ka da shi a gidan wannan. Kawai rubutunka ne ko yanzu malamanmu na farko, in ka je ka samu malami zai ɗauko ma takardun shi na zuwa makaranta sai ka samu kowane littafi da hannun sai rubuta. To wannan zamanin shi ma an yi shi. Sannan kuma sai Allah ya kama zamanin da ake wallafa littafan, sai ya zama ɗalibi zai zo makaranta ba takarda ba alƙalami, kawai zai riƙa jin malamin da zai ɗauko littafin shi ne sai ya buɗe a baƙin da ake karantawa yana gani ana karantawa, amma da sharaɗin sai ya zo makaranta. To ana nan sai Allah ya kawo matsayin da kuma ko ba a je makarantar ba, kana kan gadonka za ka zaɓi lokacin da za ka ji karatun, kawai ka ɗauki jamin ka buɗe sai ga shi kana ci. To kaga wannan ci gaba ne, amma kuma an manta da asali zai zama ci baya. Tun da yanzu asali sahabbai sun karɓi ilimi a wajen manzon Allah ba rubutu ba takarda, kawai ji suke suna haddacewa. Sai ya zama lokacin da mutum zai zo da takarda da alƙalami, in ana faɗa ya rubuta, sai ya zama in ka cancance sai ka ga lokacin da babu takarda babu bairo ɗin an fi fahimtar ilimin, an fata cewa an fi ɗaukar shi. Saboda me? Saboda dama ba abin ba fa rubutawa kai ba, in ka bari ka sake ya wuce shi kenan.
dalilin wannan kai ma za ka yi iya kokarinka kai iya kokarinka karka bar gurin malam sai ya kafa ninka da haka wannan zamani ta karya za a rubuta sai ya zo mutum zai dogara da wannan rubutun sai ka ce ai ko yanzu ban gane ba in na je zan yi muraja in na yi muraja zai yi in gane kuma in ka je zan kai muraja'an za ka gane sai ka dogara da wannan muraja'an sai ya zama kana wurin malamin ana faɗa wani abun ma in baka samu ka rubuta ba sai ka karɓa a wajen abokinka shi ko wancan kowa da kunnensa zai karɓa zuciyarsa ta haɗa ce da ƙwaƙwalwarsa sannan kuma ya fahimci abin shi ma ya je baya. To kaga idan aka bar wancan aka koma wannan gashi dai rubutu da karatu hanya ne na ci gaba amma ka gwada da wancan sai ya kama wannan ci baya. To ana nan sai aka bar lokacin da za a wallafa ma littafi kawai ka je ka siya a kasuwa ka zo wajen malami ka buɗe ka yi karatun. To shi ma in ka gwada da waɗanda suke rubutawa har yanzu malaman mu wanda suke karatu da rubutawa a wajen malami sai ka ga sun fi hadda ke karatun fiye da wanda suke surita saboda duk abin da aka ce da hannunka ka rubuta da abin da wanda ya rubuta ka karɓa ka gani aka gaya maka ai da wani ko to sai aka zo lokacin da kuma ka ɗau littafin ma ka je yaro matsohon yayi a'a kawai ga nan karatun ba kana da waya ba eh kawai za a turo ma malai ta da ɗan cikin da kana da shi eh kawai zan turo ma ko kana idan kai waya yanzu sai turo ma sai ka buɗe. To wannan shi ma ci gaba ne amma mun gwada da na baya ci baye saboda lokacin da za ka samu littafi ka je wajen malami ka buɗe kaga a wajen malamin akwai lokacin karatu. Akwai ka'idar karatu, akwai yadda za ka ɗauki karatun, in ya tsere ma ya tsere ma dalilin wannan kai ma za ka mai da hankali ba za ka bari lokacin karatu wuce ka ba za ka bari in ka zo a ce an yi karatun nan ba ka nan ko kuma wani abu ya ɗauke hankalinka ba. To amma kasancewar da karatun wajen guda ɗari a wayarka sai ka ce bari sai na samu lokaci zan saurara sai ka shekara ba ka samu lokaci ba. Wanda kuma da makarantar kake zuwa ba za ka yanke ba amma kawai kana ganin ga abin a hannuna eh kawai ga abin a hannunka amma duk da ke ta zauna ta saurara saboda haka yan uwa irin wannan darasi wanda muka tashi muka magabata mu suna yi na asaru ko da littafi ɗaya ne ya zama ka karanta gaba da gaba da malami sauran ya mama ijaza ka je ka saurara ta hanyar yanar gizo abin da baka fahimci abin ki lashi a waya ka tambaye shi an je samu ittisali tsakanin ka da shi kuma ya zama malami ke da za ka iya duk abin da ka ji ko duk abin da za ka bayar ka ce da na ji daga wajen malami na uwa. To shi ne su sai bi wani isa suka yi shawaran cewa ya kamata a zo a yi daura a samu littafi ko da guda ɗaya da na fiqhu wanda za a karanta Allah ya taimake mu a sauke shi wanda wannan littafin sai ya zamo ya haskaka sauran littafan da muka karanta gaba ɗaya shi ne zai muka ce wani littafi za mu zaɓa sai ya ce a zaɓi wannan littafi na Asalul Masalik shi ne wanda ake cewa Misbahus Salik asalin sunan littafin ba Misbahus Salik ba sunan shi Asalul Masalik. Misbahus Salik sharhan sa ne karamin sharha Sirajus Salik kuma sharhan shi ne babban sharha wanda su ne suke da rani a hannunmu. To shi wannan Misbahus Salik abin da ya sa aka yi lafin sunan littafin a kan Misbahus Salik saboda shi ne littafin da mafi yawan ɗalibai ke kewayawa a hannunsu kuma ka duba a cikin bangon shi za ka ga rubutun Misbahus Salik. To amma shi Misbahus Salik ɗin sharha ne na ainihin littafin Asalul Masalik. To shi ne sai muka yi shawarar mu saka shi mu karanta shi saboda ne saboda shi shine yake tsakanin mu da wala da mukaddima. Sai yanzu wannan in kana karantawa za ka ga gashi usulubi ne mai sauki amma sai ka ga dukkan mafi yawan karatu dukkan da suke mu da wala irin su Aqrabul Masalik irin su Muhtasarul Khalil sai ka ga dukkan mafi yawa yana cikin wannan zai zama kamar ya ɗauko wa kanin ya gaya ma wanda in ka karanta kana zuwa bani a mutata sai ka ga abin ya zama da sauƙi kaga ya zama zai sauƙi ma gaba sannan kuma sai ya tattaro abin da mukaddima ɗin suka ainihin tun daga ainihin agari ashimawi hiziya risala kurdabi ibnu rushdi ibnu ashir waɗannan gaba ɗayan ka karanta wannan zai taimaka ma zai zama kamar kawai za ka yi karatu ne kai muraja sai ka ga ka fahimci su gaba ɗaya. To kaga in ya kamar da hankali ka karanta wannan littafi na Asalul Masalik zai taimaka ma gaba da baya gaba ɗaya. to shi ne shi zai ji gurbi isa yake ya kamata a saka shi in Allah ya ce mu ce mu yewa lokacin mu albarka mu samu mu sauke shi idan muka sauke shi kaga shikenan zai zama ka samu taimakon na baya kuma zai ce maka mu a gaba saboda haka yanzu sai mu fati ala salatul fati da giya Allah ya taimake mu Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba lokacin mu albarka mu samu mu darasi littafi mu sauke shi kuma Allah ya ba mu fahimta Allah ya sa mu yi salisan wujuhi Allah ya sa mu yi abujanci babu riya babu jewa babu sauran dukkan rabon shaidan a ciki fati ala salatul fati اللهم صل على سيدنا محمد كما dama littafi biyu da uku muka ce amma uku zai mana nauyi yanzu dai mun bar shi a littafi biyu za mu yi shi wannan asalin misali sannan za mu yi 40 hadisi saboda gaskiyar lamari malamai ana karanta hadisi amma babu sanin ana karanta hadisi babu sanin mutum za ka samu ya karanta sai Buhari ya karanta Muslim ya karanta kaza amma ba shi da sarsala ba shi da sanadi ba shi da malami ba shi da aina yake kaga wannan kuma ba karamin hadari bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah zai masa wahayin alqur'ani yake dubi yake saboda samu ittisal sanadi su kansu malaman hadisi duk mutumin da yazo zai bada hadisi dole shi ya kawo sanai a ina kaji shi wanda ya giya ma din waye giya masa shi ma waye giya mu har aje kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce wannan hadisin ya samu ainihin sadarwa da sanad in an duba sanad din ya inganta duba ra'ayoyi ya ce hadisin da kace amma duk mutumin da zai zo faɗi hadisi shi kanshi kurbe sai inda yaji ba to kaga wannan ba shi da sani to shi yasa zamu karanta a gaban hadisi in Allah ya taimake mu muka samu muka sauke shi a wannan ainihin ruwan da muka yi to za mu ijaza na 40 hadisin sai wannan ijaza ya zama mabudi ne na jarasin hadisi kuma mutum zai samu albarka na karatun hadisi zai samu saduwa tun da mu kai shi har zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam insha Allah za mu yi haka nan Allah ya taimake mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أخجل من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يسلمها أو امرأة يسلمها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده وهرب عن امتثال امره عبادا وخص بالتوفيق من اراد ثم الصلاه والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى محمد خير نبي ارسلا للعالمين رحمه تفضلا والآل والصحب وأتباع الهدى بحج معلومات ربي أبدا يشي الحمد لله موديا لا تبتك الله الذي قد فرض الله إنشيني واندي فرلنت توحيده يفرلنت كنيتاشي على الوراء كان تاريخي فقا الله يا فرلن تقوم التاريخي ناكا شا التاريخي شيني كل ما سوى جابا تو دكا مكين تأجن الله يا وجب تاوس كده يتاشي كده يتاشي شيني كفوري ايني دوان ابو ابو موتا كتبت الربام ابو موتا سي الله وانا فرد ايني ني ان دكا لنا سمي توجيجي مكين تي شركة وانا شرك وانا توجيجي سنن بذي انفاني شبا الله ya farlanta kadaita shi akan kowa kowa dole sai ya kadaita gurbi wa haraba
sannan Allah ya kwadaitar da ibadar ga shi can gaba wato
darasin
zai ka tafiya da kaidoji na imani
saboda
za a fi fahimtar ainihin magana shi larabci yana da kaidoji kamar yadda Hausa yake da kaidoji to idan kana karatu da larabci kuma zaka fassara shi da Hausa to dole zaka rika bin kaidojin harshen da kake karantarwa tare da kula da kaida na ainihin larabci din kaga larabci akwai abin da ake cewa fa'ili maf'uli fi'ili fi'ili aikin fa'ili wanda ya aikata aikin maf'uli aikin da aka aikata to a kaidar larabci wannan kuwa zan muku mukaddima ne saboda yanayin karatun za a fahimta shi da haka a kaidar larabci idan aka ce za a kawo juna mai aiki da wanda ya yi aikin mai aiki da aikin da aka aikata da kuma yadda aikin zai fara sai an fara faɗan aikin sannan a faɗi mai aikin sannan a faɗi abin da aka aikata to mu kuma a Hausa sai ya zama ba haka ba a Hausa sai an fara faɗan mai aikin sannan a faɗi aikin sannan a faɗi inda aiki ya fara zan mana misali misali ja'a zaidun kaga ja'a shine aikin zaidun shine wanda ya aikata aikin ja'a din ja'a zaidun kaga sai ne fara faɗan aikin sannan ya faɗi aikin to mu kuma a Hausa in ka ce ya zo zaidu zai zo a jiragen matsayi a ce wannan bagwaye ne ya za ka ce zaidu ya zo daga sai ka fara faɗan mai aikin sannan ka faɗi aikin a larabci kuma sai ka fara faɗan aikin ka faɗi mai aikin saboda haka in ka zo fassarar larabci da Hausa in kana so bahaushen da yake sauraron ka ya gane sai ka bi martaba ka'idarsa yanzu a nan ya ce alhamdulillah alladhi qad faraba 'ala al-wala tawhidahu godiya tabbata ga Allah wanda ya farzanta tauhidahu kaga sai ka fara faɗan ainihin tauhidahu sannan ka ce 'ala al-wala saboda tauhidahu shine maf'ulin aikin da aka aikata 'ala al-wala kuma wanda aikin ya fada kansu ko kuma wanda ainihin aka wajabta wa aikin to ka ga yanzu nan dole ne ka ce maraba sai ka ce tauhidahu saboda ka'idar Hausa hakan ke tafiya saboda haka za mu tafi a irin yadda ainihin ka'idar Hausa ta tafi a wannan fassara da larabci ya ce wa haraba ibadahu mun gode wa Allah wanda ya kwadaitar da bayin shi a lamtisari aurihi bisa ainihin bisa ta umarni shi Allah ya umarci bayi da cewa su zo su aikata abin da ya umarce su ta hannu daga abin da yana bayan cewa ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum wa ta'ayi ka ga wa bayan sa shine intisalul awamir wa ijtinabul nawahi to kaga Allah ya umarci bayi kenan gaba ɗaya abin da cewa su aikata abin da ya umarce su shi sannan kaga bayi gaba ɗaya kenan wa khassa man arada sai Allah ya keɓance wanda yake nufin shi da alkhairi bin tawfiki da dacewa ya aikata abin da ya umarce shi Allah ya umarci bayin shi gaba ɗaya su zo su yi biyayya kar su saba mana to a bayin wanda Allah ya umarce shi da alkhairi Allah sai ya halitta mar aikata wannan abin idan ya halitta mar aikata wannan abin tare da niyyar sa suna rike aikata abin kaga ya samu ainihin muwafaka kenan ya aikata abin da Allah ya umarce shi da shi in an je ranar tashi kiyama wanda ya aikata abin da Allah ya umarce shi da shi sai ya aljanna wanda ya saba wa Allah ya ki aikata sai ya wuta saboda me saboda ya umarni gaba ɗaya akai sai dai kuma wanda Allah ya muwafaka shi ne zai samu ya aikata wannan ainihin umarni shine wa kansa Allah yake bauci mun tara da gun wanda ya nufe shi bi tawfiki da ya ga manka tari ya dace ya aikata wannan abin da Allah ya umarni sumu salatu sannan tsira wa salamu da mun ke kira sujeru ba biyan cewa ala nabiyin a isa wannan babban annabi wanda jira ana bil bushra ya zo mana da wannan bushara shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah yake cewa mun aiko ka ne ka zama bashiran wa nadira
Muhammadin shine annabi Muhammadu khairu nabiyyin ursila shine kiyayyen wani annabi da aka aiko duk annabawa Allah gaba daya babu annabin da ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamina kiyayyen annabin da aka aiko ga talikai ya zama rahmatar rama da fadlan ku ya zama badada ya zama baiwa lil alamin ga talikai wato Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama rama ya zama baiwa kuma wanda ai rama da baiwan Allah ya aiko shi ne saboda yana nufin mu da rama yana nufin mu da baiwa ba wani aiki muka yi wanda muka cancanci dole sai Allah ya aiko manzo ba shi yasa zaka ji ko a baki na cewa kullun min minhu fadlan wa kullu hikmati minhu adlan wal ali wasabi haka nan da alayen shi da sabon shi wato bayi guda da masu yin shiriya bi addi maluma ji rabbi abada wato salati ya kasance karajin maluma ilmai na rabbi ubangiji na kaga maluma ji rabbi ai baya ai abu ne da baya yin shi wa Allah ya ce kullu kana zahu jidana ji ka ima ci rabbi na rabbi da maru kasa tamfar kalmar rabbi wa rauki da bi su yi madada ko kaga kenan kalmomin Allah ba sa kare wato yadda ilimin Allah ba shi gurewa to Allah ya wallafa haƙi abin salati wanda yake da salatin salama wanda ba gurewa abadan kuma wannan salati ne yayi wa Allah Allah ya wallafa Allah sallallahu alaihi wasallam yake har abada wa ba'du bayan haka bayan basmala da hamdala da salsala innal ilma fardun lazima kullum rikin mukarrabin an ya'lama ma awjaba Allahu min al-ahkami alayhi bi shara'i al-islam yake bayan gabatarwa lalle shi ilimi fardun farida ne wanda lazima kullum rikin ya dauki kowane mutum wato hukunce shari'a guda biyar ne akwai wajibi akwai mustahabi wanda sunna ya kunshe shi ya kunshi sunna akwai ja'izi akwai makruhi akwai haramu wanda komai baya buga gargashin wa'annan abubuwan din sannan shi kanki farilla ya kasu kashi biyu akwai fardu aini akwai fardu kifaya fardu aini shine farillan da wani ba zai dauke wani ba fardu kifaya shine farillan da wani zai dauke wani to shi ilimi lazima kullum mai ya da duki kowani mutum ga fardu aini wani ba zai dauke wani ilimi ba in dukkanin nan sun zama da mai kadai ne bai karatu ba to ba za ka shiga ba zan su kai rawa ba kana nan a jayi ne ka suma da kai kuma ga ni shi kowa to Allah ya farlanta wa kullum ri'in mukallafin dukkan mutum wanda ya zama balagayye ne hankali wanda kira musulunci ya same shi ne mukallafi me zai sani shi ne an yi adama ya san ma aujaba Allahu abinda Allah ya wajabta min al-ahkami alayhi na hukunce hukunce a kan shi ai kowane mutum ko kuma dukkan aiki bayan Allah akwai abubuwan da Allah ya wajabta mu ko to waɗannan abubuwan ai ba zai yiwu ka yi shi daidai ba dole sai ka je ka san su shine yake kowane mutum wajibi ne ya san abin da Allah ya ainihin wajabta na hukunce a kan bayi fi shara'in islami a cikin shari'ar musulunci duk abin da aka ce a shari'ar musulunci wajibi ne musulmi ya aikata wannan abin to musulmi ya je ilimi ya san wannan abin wajibi ne yanzu misali sallah wajibi ne ko wajibi ne kai sallah to ka sani sallah wajibi ne in kai sallah da jahilci baka san ta ba sunan ka baka yi sallah haka da duk wani abin da Allah ya wajabta yanda abin yake wajibi kai ilimin sai abin shi ma wajibi ne in nan baka san a wace ya za a yi ka aikata wannan abin wa anna khayra ma atala wa shammara law wulbata ma fihi nafsu hilwara zai faɗa mana dalilan da yasa yi ta yake wa anna kuma lalle wa inna lalle ka sani khayra ma atala wa shammara law wulbata khayra mafi alkhairi ma abinda alfata ga shi can ainihin shi ne fa'ilin ijara da mun ce ana fara gwadon fa'ili a wasu da na fa'ili ba to mafi bikin ma abin da alfata matashi dan saurayi ijara ya kamata ya kula da shi wasan mura ya zazzage dantsen shi akan wannan abin shi ne mafi na kullura abin da yake da amfani ga jama'a fiye a cikinsa kana matashi maji karfi wanda duk wani abu wanda matashi zai yi zaka iya yi to me ya kamata a yanzun ka kafin karfin ke kare yayi ka kula da menene zai yi jama'a amfani saboda me saboda manzo Allah ya ce khairun nasi man yakunu nas mafi bikin mutane shi ne wanda zai amfani
amfani mutane
saboda haka abin da ya kamata a matsayin ka na matashi kai shine kai abin da zai amfani jama'a وقال رأيت هاوية مختصرة مهذبا للمنتج ميسرة إذ السهي إبراهيم أباه مولاه لذا المقيمة للآب تهجيب المريد السالك في مذهب الحبل الإمام المالكي ورمقه نظما رجاء يحصل للمنتج نفعا وجزا يسكلا يشي نفوا لنقع لدوبا سينك أيكا لكي سنا بقاتا إلي من أهدين wanda kuma ilimin addini ne in na tsaya ne aiki a kai zai amfani jama'a gaba ɗaya a duniyar su da lahirar su sai na tsaya na duba wace hanya zan bi sai ya ce wa kan ra'ayi haƙiƙa na ga a cikin littafan da na yi nazari sai na ga hawiyan akwai wani littafi wanda yake mai taro fa'idoji muktasara wanda yake kuma abun gajartawa na bazi abun kambabawa ko abin yau ce abu yadi ma to akwai bambanci tsakanin muktasar da muktasar niqab da miqa idan aka kawo muktasar da ka yana nufin gashi abin takaitacce ne amma kuma ya kunshi ma'ana mai yawa wanda shi ake cewa muktasar kamar yadda littafin na muktasar da muke karantawa ka ga littafin gashi za ka ɗauke shi da hannu amma kuma ga abin da ya kunsa dan za a yi kayan jaki da zai iya ɗauka ba wannan shi ne muktasar amma an ce muktasar kawai wanda ya ɗauke jarka ba sai yana da wasu ma'anoni ba to sai na ga wannan littafin gashi takaitaccen rubutu ya kunsashen ma'ana mai yawa ko kuma ya kunshi ma'anoni da yawa muhazzaban sai na samu kuma an tsaftace shi daga sururi dukkan abubuwan da ya zo cikin wannan littafin abubuwa ne wanda suka kunshi ma'ana wanda ba sururi a ciki muyassara kuma abin tsawatewa ne muke ji ga mai fara karatu duk wanda zo zai fara karatu in ya fara da wannan littafin sai yanke abu mai sauki yanzu zai fahimce shi littafin na waye yake littafin sahi ibrahima na alfabil asahi ibrahima sunan shi kenan sheikh ibrahim asahi zakin sunan garin su ne abahu maulahu rijal mukima muna roƙon maulahu ubangijin shi abahu ya masa baiwan arribayya ta almukima matabbaciya shi littafin da na gani din wannan ba ce na gaya mana dalilin da yasa yi wannan littafin na asharul masalik yake da na duba wannan littafin da ɗara bid'a shi wancan littafin ana kiran shi da suna bin tarkibin muridi salik sunan wancan littafin kenan sunan shi tarkib al murid al salik kuma ya yi shi ne fi mazhabin habrin imam malik ya yi shi a cikin mazhabin babban malamin nan imam malik to da na duba wannan littafin ni kuma ina so in yi abin da zai amfani jama'a gaba ɗaya farin turu na zuman sai na nigo littafin da tsarin wake shi ne littafin ya yi shi ne a ainihin rubutu na nasar wanda ba wake ba ya ce sai na ɗauki wannan littafin na wake shi me yasa ne haka ya ce raja an ya su zane muke yi a saboda ina ƙaunar amfani ya tabbata da muke yi ga mai fara karatu saboda idan na waƙe na san shi waƙa yana jan hankali fiye da ainihin magana na zubi yanzu ko islamiyya ce ka buɗe kake so ainihin yara su haɗa ce abu in ka kawo musu abin a waƙe sai ka ga sun fi haɗa cewa fiye da in ka kawo musu abin a ka ainihin magana haka sai ka kira yaro mai kuka karanta a makaranta na rubutun ne ne sai ka kasa cewa komai amma a waƙe a kuma sai ka yana waƙe ma abu ka ga wa hifdan ya kula kenan sai san waƙe haɗa sannan ko zai tabbatar da amfani da mai fara karatu shi yasa na waƙe wannan littafi sai dai idan ka samu wannan wanda da waƙen ka samu na asalin kai mu barana wa rubu ma qaddamtu ta yiwu ka samu na gabatar da abin da ya kashi a ƙarshe na kashi a farko au akartu ko na jinkirta abin da ya kawo a farko au jintu a zaman ko kuma ka samu na ƙara wasu hukunce-hukunce wanda bi haka wanda ya ke na cika wannan littafin ma'ana wannan littafin shi ne waƙe a nan amma ko ba ɗari bisa ɗari ba na waƙe shi amma akwai abubuwan da ya kawo a ƙarshe sai ga ya kashi a farko akwai abubuwan da ya kashi a farko sukan tura shi ƙarshe inda yanayi ne da waƙa sannan kuma akwai abubuwan da ba zai kawo shi a ciki ba in na ga zai fa'ida ni sai in kawo shi a nan to duka ya ce ya aikata irin haka a cikin wannan littafin to ya na gama wannan littafin nawa sai na bashi suna sanwai durubi ashali masaliki li nazmi tarkibi muridi saliki sai na ambaci sunan littafin bi ashali masalik mafi saukin mazara li nazmi ya waƙewa na tarkibi muridi salik littafin tarkibi muridi asalik to kaga kenan sunan wannan littafin shine ashalul masalik kuma yanzu shi mai littafin ya sa masa suna kuma asalin misali din nan ya yi shi ne na tsarin waƙe na tarkibi al-muridi salik wa asalu llaha ila rubban allah bi shahi amadi dan daraja annabi amal bushra isa wa alihi da alayen shi al-gulli wanda suke masu so bane matase ina roƙon allah buru da matsidi isa ainihin manufata abinda nake nufi in yi wannan littafin ya amfani ainihin jama'a ya sauƙaƙe musu hadda ya zama mai amfani gare su to ina roƙon allah allah ya isar mun da ainihin manufata bayan ya kuna kajisan da zafi mu ina roƙon allah allah ya sa wannan littafin na yi shi ne kajisan da zafi ɗan tsadan zafin allah don neman yardan allah ba a yi ba sun ƙarfi don ainihin rabon kenan a shi littafin wa mujiban lil fawzi ina roƙon allah allah ya sadi kamin ne zama mai wajen jayin samun babban rabo ma marmati yi tare da samun yardan allah wa nafi'an kuma ina roƙon allah allah ya sadi kamin ne zama mai amfani liman hawahu ga duk mutumin da ya jaro littafin duk wanda ya mallaki littafin ya ajiye shi a gidan shi ko bai karanta ba allah ya sa ya masa amfani auƙara ko kuma wanda ya karanta littafin ko ba ya shi bane ya karɓa a wajen wani ya karanta allah sa wannan karatun ya masa amfani awon wa'a ko wanda ya kiyaye wannan littafin ta koce hanya na kiyayewa allah ka sa wannan kiyaye ya masa amfani awon sa'a ko wanda ya ɗawainiya kan wannan littafin duk wata hanya ta ɗawainiya na taimakawa a littafin nan duk mutumin da ya yi allah ya sa ya masa amfani kamar yanzu misali ana karatu wannan littafin sai ka ce bari je in siyo don kawo ɗalibai su samu su karanta ko siya musu ka yi allah zai amfani da kai tunda da ka kawo ba ai ba za su yi da za su je su samu ba haka nan dai duk wata ɗawainiya da mutum ya yi a wannan littafin mai littafin ya masa addu'a allah ya amfani da shi aw amara ya ce kai ko wanda ya umurni ma yanzu kamar gwani ta ce wani ba kare shi ne ya kace ka siya mana zai amfani ka to wannan umurni da ya ma Allah ya amfani da shi wani smajan ina roƙon Allah ya zamo ina roƙon Allah tsari yin kulli zaigin daga dukkan karkacewa a wajen ko darjewa Allah ka sa kar mu karkace wa gaskiya kar mu darje kar tsantsiya kwashe mu bayan ne wasi saboda shi Allah shi yake mai shiriya a irin mutum kar mu dogara na yana gare shi wannan shi ne mukaddima na wannan littafin za mu shiga ainihin abinda littafin ya ƙunsa